This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba, 10 ga Fabrairu na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara. Da ma saura abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji shirin namu, Usman a ba mu kanun labarai.
To an gaishe ka Ladan, da fatan kuma mutane an waye gari lafiya. A jiya Talata, shugaban kasar Chad Idris Deby ya ce zai tsaya takarar shugabancin kasar karo na biyar a zaben da ke tafi a watan Afrilun shekarar nan. Haka kuma kungiyar kasa da kasa ta duniya game da shige da fitan yan gudun hijira sun ce an hakikance mutuwar wasu yan gudun hijira guda 409, ko yaya aka yi zamu ji a cikin labaran. Ana kuma kyauta tazatan a yau Laraba, yan majalisar dokokin Amurka za su rattaba hannu akan amincewa da gagarumin takunkumin da ake son kakawa a Koriya ta Arewa.
To kanun labaran kenan. Yanzu haka ne jami'an tsaro na sanye da farin kaya sun samu nasarar captain dan kungiyar ISIS. Wa ina ne?
Kamu Abdul Salam Yunus a Kano da labarin yace tuni ma har ya fara tura wasu ƴan Najeriya Libya don ƙarin samun horon ta'addanci.
A ci gaba da kawo muku tarihin ƴan takarar shugabancin Jamhuriyar Niger kuma yau zamu kawo muku tarihin Muhammad Yusuf ne. Sulaiman Mundu Barma, waye Muhammad Yusuf?
An haifi Muhammad Yusuf a 1952 a ƙauyen Dandashi dake gundumar Ilela Umani ta shahar Tawa.
Haka kuma muna dauke da shirin demokradiya na Sabu Imam, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Talata, shugaban kasar Chad Idris Deby ya ce zai tsaya takarar shugabancin kasar karo na biyar a zaben da ke tafi a watan Afrilun shekarar nan ta 2016, inda yayi alkawarin dawo da iyakar wa'adin mulkin shugaban kasa matukar ya ci wannan zabe. Mr Deby ya kwace mulkin kasar ne tun juyin mulkin soja a shekarar 1990, an kuma dakatar da maganar wa'adin mulkin ne a shekarar ta 2005 a lokacin da aka samu fadan addini da ya barke tsakanin musulmai da kristocin kasar. Shugaban ya ce ya zama wajibi mu sake dawo da wa'adin mulkin shugabancin kasa a cikin kundin tsarin mulkinmu, domin kuwa mun wuce lokacin da za a ce ana canza shugaban kasa ko kuma ana son a canza shi shugaban kasar da yake kai, amma ya zama wahala. Ya kara da cewa rayuwar kasar Chad tana cikin wani hali na fuskantar barazana tun lokacin da aka dakatar da wa'adin mulkin shugaban kasa a lokacin a shekara ta 2005 din. Chad ta zama ɗaya daga cikin manyan kawayen ta ko kuma kawayen da suke makwabtaka da juna, inda suke hada kai domin yakar ta'addancin Boko Haram daga makwabciyar ta Najeriya.
Kungiyar kasa da kasa ta duniya game da shige da ficen yan gudun hijira sun ce an hakikance mutuwar wasu yan gudun hijira su 409 daga cikin waɗanda suka kama hanyar tsallake tekun Mediterranean a makonni 6 na sabuwar shekarar nan ta 2016. Kungiyar ta bayyana akan shafinta na yanar gizo cewa sabbin kutsowa cikin Turai sun haura 76,000, domin kuwa waɗanda ke kwararowa sun haura 2,000 a rana, rubi 10 kenan akan na barawar haka. Sai dai sun ce ba sa tsammanin cewa kwararowar bakin zuwa Turai zai ragu ko kuma sun yi kintacen cewa yawansu zai iya kaiwa miliyan ɗaya zuwa wata mai zuwa. Kaso 2 daga cikin 3 na yawan mutuwar ƴan gudun hijira ana samu ne a gabashin tekun na Mediterranean, inda nan ne mahaɗar tekun ƙasashen Turkiya da Girka, wanda a baya an fi mutuwar ne ta wuraren tsakiyar mashigin tekun Mediterranean ya aka bullo daga arewacin Afirka zuwa ƙasar Italiya.
Labaran fa suna zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington a gundumar Columbia. Ana kyauta zaton a yau Laraba a majalisar dokokin Amurka za su rattaba hannu akan amincewa da gagarumin takunkumin da ake son kakabawa kasar Korea ta Arewa ɗan kwanaki kadan da gwamnatin Pyongyang ta fidda ko kuma ta harba gwada rukar nan da ka iya daukar makamin nuclear mai cin dogon zango wanda ɗan makonni ne kuma a tsakani bayan da ta gwada makaminta na nuclear. Wani dan jam'iyyar Republican Bob Corker kuma shugaban komitin hulɗar ƙasa da ƙasa na majalisar ya faɗi cewa wannan kada ƙuri'a zai ma fa sami dimbirin jaye da ƙuri'u na amincewa ɗan majalisar za su dakatar da tattaunawar nan ta ƙudurin dokar makamashi da suke kai wanda za su fuskanci kuma maganar tekun kuma maganar takunkumin na Korea. Haka kuma a kalla za a yi zaman makabilar sa'o'i kamar 7 bayan sun gama kada ƙuri'un su na kakaba takunkumin ga Korea ta Arewa. Majalisar za ta mabukaci gwamnatin Obama da ta ba su bayanin ko akwai haɗin gwiwa tsakanin Korea ta Arewa da ƙasar Iran musamman a maganar makamashin nukiliya da shirin sa.
Jami'an ceto a ƙasar Jamus suna amfani da jirage masu saukan angulu na kananan jiragen ruwa wajen ceto dimbin mutanen fasinjojin da wani hatsarin jirgin kasa da ya yi karo a wani bangaren karkara na kudancin kasar. Hukumomin kasar sun bayyana akalla mutuwar mutane 10 da kuma jikkatar wasu fasinjoji a yau lokacin da jiragen kasa guda biyu suka yi taho mugama da juna a lokacin kuma wani jirgin yana kan kowane jirgi yana kan gudun kilomita 100 a cikin sa'a guda. Wannan mummunan karan jiragen ya faru ne a daidai inda bari daya kogi ne, bari dayan kuma kunkurmin daji ne wanda kan ya kawo cikas ga isar motoci kai dauki wajen aikin gaggawa. Jami'an 'yan sanda sun ce an kera jiragen da irin salon cin birkin karfi da yaji don gujewa irin wannan hadari wanda kan ya sa sun kufa binciken musabbin mummunar wannan karan wato jiragen biyu.
To daga ƙarshe ɗan siyasar nan mai sassaucin ra'ayi na jam'iyyar Democrat Santa Bani Sanders da kuma ɗan ɓaro-ɓaro ɗin nan wato Donald Trump na jam'iyyar Republican da suke neman shugabancin Amurka sun sami lashe zaben fidda gwani da aka yi a New Hampshire bayan gama na Iowa da na Iowa da aka yi wanda aka yi a makon da ya gabata. Hillary ita ta biyo bayan Bani Sanders da kashi 39% da tijan ya samu. Shi kuma gwamnan Ohio wato John Kasich ya biyo bayan Donald Trump da kashi 16% da kashi 35% da shi attajirin ya samu. Tuni dama dai kafofin yada labarai suka yi kintacen samun nasarar waɗannan mutane biyu a New Hampshire bayan gama na Iowa da aka yi. Attajiri Trump ya jaddada masoyansa cewa suna kan bakansu fa na ganin cewa sai sun sake miƙar da Amurka tsayacciyar kamar yadda take a da da karfinta. Shi kuwa dattijan nan ɗan garin Vermont Senator Sanders ɗin ya tsaya bisa maganarsa ta cewa sai ya cika wagegen giɓin nan wanda ya kawo rashin daidaiton tattalin arziki tsakanin al'ummar Amurka. Masana siyasa sun ce fa kada mage ba shine yanka ba domin kuwa akwai sauran zaben fidda gwani nan gaba da za a yi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya inda aka kame wani dan kungiyar ISIS. Ga Nasiru Adamu Hilkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Labarin kama wanda ake zargi Abdulsalam Inesu Yunusa da aikin horus da 'yan Najeriya su shiga kungiyar ta'addanci ta ISIS ko Daesh da 'yan sandan asiri DS na Najeriya suka yi na nuna faɗaɗar aikin ta'addanci fiye da Boko Haram a ƙasar. Duk da ma labarin kama Yunusa wanda tsohon ɗalibi ne a jami'ar kimiyya ta Mina ya faru ne tun tsakiyar watan jiya ya zo kuma daidai da ɗaukar ƙarin matakan tsaro ga fadar shugaban Najeriya. Takarda daga babban jami'in tsaron shugaban ƙasa Bashir Abubakar ta umarci duk wani ma mai hulɗa da fadar ya tsaya a binciki motarsa yadda ya dace da kaucewa al'adar wasu da kan wuce don ko dai su jami'an fadar ce ko kuma suna tuƙa wasu manyan mutane ne. Da haka ya zama wajibi daga yanzu duk wata mota mai duhun gilashi a buɗe ta don ganin wanda ke ciki don a cewa sanarwar da irin waɗannan motocin 'yan ta'adda ke amfani wajen kai hari wani lokacin ma da irin motocin waɗanda aka sata. Kama Abdulsalam Yunusa a Kano da labarin ya ce tuni ma har ya fara tura wasu 'yan Najeriya Libya don ƙarin samun horon ta'addanci bai baiwa manjiya Hayashinku mai ritaya da ke sharhi kan lamuran tsaro mamaki ba.
Afirka, Najeriya tana daga bangaren da in ka samu dama ka kafa wata tunga ko wani irin abu zaka iya cimma nasara kuma zaka iya cimma sauran wasu yankuna ta yanda a ƙarshe zaka iya samu biyan bukata musamman su ta dama an san irin abubuwan da suke yi tana da nasaba da irin nasu siyasa ba addini ba ne kadai za su gudunar da wasu abubuwa ta yanda za su rika fakewa da addini suna neman sai an biya musu bukata a kai su masu yin irin wannan abu sukan ɓadda hankalin mutane a inda baka zata ba nan ne za a je kuma a san da baka zata ba a yi irin duk wa'annan abubuwa na ɗaukan horo wa'anda ko baka zata ba su ne za ka ga sun yi gaba gaba sun shige ana yin wannan abu da su wanda za ka gani karena sai ka ga shi ne yake da ƙwarewar da ba za ka sha mamaki illa dai gwamnati ta ƙara sa ido a kai domin ire-iren su ba zai zama ma shi kadai ba likely akwai wasu ire-iren su suna nan da dama wannan shi dai nashi ne ya bayyana.
In haka ne menene ƙungiyoyin addini ke yi a Najeriya wajen yaƙi da tsauraran aƙidu da sunan musulunci alhali ba koyarwar musulunci ba ne? Adamu Attahiru na ƴan Ahlus Sunna babban jami'in yaɗa labaru ne na yaƙar irin waɗannan aƙidun musamman ma a yanar gizo.
Miyagun aƙidodi da ake bullowa da su a cikin harkar social media da kuma bita da kulli da ake taima musulmai da sauransu wanda yake da malamai suna fayyace wannan to su muke yadawa kuma da su ne al'umma ke warkewa daga ainihin waɗannan kazantattun aƙidodi da ake son a ci su muna.
Wato Adamu abinda nake cewa idan har wannan aiki naku da yana wani tasiri tambayar da za a yi yasa ake samun kuma irin waɗannan mutane har masu horar da wasu matasa su zama ƴan ta'addan duniya.
Ba abin da ya kawo nan sai kunnen oshegu ko kuma kunnen kashi da ke da mutane babu shakka da za a tambaye shi tsakani da Allah wannan kiraye-kiraye da malamai ke yi domin su wanke wannan gurbatattar aqida tabbas ta kai gare shi da kuma duk waɗanda ya rekrutin wato waɗanda ya dauka domin ya sada su da wannan aikin
face an kai wanda ake zargin kotu zai yiwa a yanzu a ƙara samun haske kan wannan labari a tsarin jami'an tsaro na ganin labaru na shafar ayyukan binciken su ne. Nasura da Malika Madar Amurka daga Abuja Najeriya.
To a ci gaba da kawo muku tarihin ƴan takarar shugabancin jamhuriyar Niger. Yau shugaban ƙasar ne Muhammadu Yusufu kamar yadda za ku ji daga bakin wakilin sashen Hausa Sulaimun Barma.
An haifi Muhammadu Isu a 1952 a ƙauyen Dandashi dake gundumar Ilela Umani ta shahar Tawa. Ya yi firamare a Ilela Umani daga 1958 zuwa 1964 inda ya wuce zuwa sakandare wato college ta garin Madawa. Sannan ya samu shiga makarantar share fagen shiga jami'a wato Lycée National ta Yamai inda ya sami diplomar Bac Serie C da ta ba shi damar soma karatun lissafi da kimiyya, mathematics da science physics a 1971. Muhammadu Isu na daga cikin ɗaliban farko-farko da suka yi karatu a makarantar ilimi mai zurfi Centre d'enseignement supérieur wato jami'ar Abdulmumuni ta Yamai a yau inda ya samu diplomar DS da licence a fannin ilimin kimiyya. Waɗanda suka ba shi damar shiga jami'ar Montpellier ta ƙasar Faransa a 1976. Sannan ya wuce jami'ar Saint-Étienne inda ya fito da diplomar ƙididdiga da hasashe a 1977 kafin ya ƙara gaba zuwa makarantar horar da injiniyoyi a fannin albarkatun ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ke Saint-Étienne. A shekarar 1979, Muhammadu Isuhu ya fito cikakken injiniya saboda haka ya fara aiki a kamfanin Somayer da Cominac da ke Arlit don ƙara gogewa a kan aikin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa har zuwa 1980. Ya kuma riƙe muƙamin daraktan ma'aikatar ma'adanai ta ƙasa a ofishin ministan ma'adanai daga 1980 zuwa 1985 kafin ya koma kamfanin Somayer a matsayin magatakarda. Inda ya ta samun ƙarin girma har zuwa 1992 lokacin da ya yi murabus domin shiga fagen siyasa. A sakamakon kaɗawar guguwar demokuraɗiyya a cikin duniya a 1990, Muhammadu Isuhu ya kafa jam'iyyar PNDS tarayya wacce ya shugabanta har zuwa shekarar 2011 bayan da aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa a ranar 7 ga watan Afrilun 2011 sakamakon lashe zaɓe. Kafin haka Muhammadu Isu ya riƙe muƙamin firaminista a zamanin jamhuriya ta uku daga 7 ga watan Afrilu na 1993 zuwa 28 ga watan Satumba na 1994 kafin ya yi murabus a sanadiyar saɓanin da ya shiga tsakaninsa da shugaban ƙasa na wancan lokaci Muhammad Usman. Zaben da aka gudanar bayan rushe majalisar dokokin ƙasa ya ba Muhammadu Isuhu damar ɗare kujerar shugabancin majalisar dokokin ƙasa daga 18 ga watan Fabrairu na 1995 zuwa ranar 27 ga watan Janairun 1996 a ƙarƙashin ƙawancen da PNDS tarayya ta kulla da MNSD nasara ta Tanja Mamadu. Sau biyar dai Muhammadu Isu ke tsayawa takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar PNDS tarayya a tsawon shekaru 20 na mulkin demokuraɗiyya a Niger. Zaki, kamar yadda magoya bayansa ke kiransa, ya kasance jagoran 'yan adawa na tsawon shekaru 10 daga 1999 zuwa 2009. A wannan karan yana fatan samun wa'adin mulki na biyu.
Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogwa ce karfe 12 na tsakar dare da minti 15. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin ta ina kotun kolin Najeriya za ta karakata kan shari'ar jihar Taraba. Jama'a masaru masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ko masana halayyar dan adam suna gargadin cewa koda tagwaye da wuya halinsu ya zama daya sak. Saboda haka idan aka zo kan siyasar Najeriya babu jihar da za a ce ai kusan rigimar siyasar ta iri daya ce da waccar jihar. Jihar Taraba arewacin Najeriya kusan zamu ce daban take. Mun ambace ka ne idan aka yi la'akari daga dambarwar tsige mataimakin gwamnan dan Baba Suntai wato Sani Abubakar Abdullahi da kuma yadda aka dawo da shi kan mulki a daidai lokacin da ake hada-hadar takarar gwamna. Har wasu na gani ai hukuncin tamkar hana muƙaddashin gwamna na lokacin Garba Umar UTC neman kujerar gwamnan jihar ne. Ga yar shi firar da Ibrahim Abdulaziz ya hada mana.
Yanzu aka sauya lokaci ko kuma jan kafa wajen yanke hukunci na ci gaba da jacece kuce tare da zubar da mutuncin wasu alƙalai a Najeriya inda wasu ma ke kallon da lauje cikin nadi game da hukunce-hukuncen da ake yankewa musamman ma waɗanda suka shafi harkar zaɓe ko kuma na kujerar gwamna da mataimaki. Alal misali a jihar Taraba, ƴan siyasa da masu fashin baki ba su fa daina tsokaci ba game da hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke na maido da tsohon mataimakin gwamnan jihar Sani Abubakar Dan Ladi. Da wasu ke ganin akwai abun dubawa game da yadda aka yanke hukuncin, ganin cewa ana ma dabne da sama batun tsayawa takara.
Farko dai sunana Honorable Abacha, na yi takara a tutar jam'iyyar PDP, ina son tabbatar an yi ne da wani manufa. Don shi yasa har kotun koli ta yi jinkirin wannan abun ba sai da form mutane ba, daga baya aka zo aka ce an sai da form, kuma wanda suka sai form daga ƙarshen nan ba form aka sai musu ba, canje-canje aka yi don biyan bukatan wasu.
Ko da yake ga masana harkar shari'a irin su Barisa Idris Abdullahi Jalo na kungiyar lauyoyin jihar Taraban na mako ganin fa akwai dalilan jan kafa ko kuma sauya ma karar shari'a, wanda kuma yace ba kowa ne ma zai fahimta ba.
Kamar kotun koli su suna iya kamar yadda suke yanzu musamman a shari'o'i. Shari'ar gwamnoni ɗin nan da daga baya-baya suke yi za su iya su yanke hukunci, amma kuma su ɗaga ba da dalilin ɗauka a yanke hukuncin zuwa wani lokaci. Misali haka kamar shari'ar gwamnan Benue, na gani kwata-kwata bai wuce minti 10 ba suka yanke hukunci. Duka yawanci na gwamnoni da aka suka yanke daga baya-baya na ranar da aka yi abin da aka kira adoption. A ranar suke bada hukuncin su, amma dalilin hukuncin su kai shi wani lokaci na gaba, three different ne shi. Ko suna da wannan, amma duk da haka akwai lokacin da ya kamata a yanke hukunci akan kowane shari'a.
Rikicin siyasar jihar Taraba bai bar koda bangaren shari'a ba. A bara kotunan sauraron kararrakin zaɓe suka rusa zaɓuɓɓukan wasu ƴan majalisun jihohi da na tarayya saboda sun saba dokokin zaɓe, walau rashin takardu ne ko yadda aka yi aka tsaye da su. Batun zaɓen fidda ɗan takara da inda aka yi zaɓen da wa'adin da aka sanarwa hukumar zaɓe, matakai da sashi na 85 da sashi na 87 na dokokin zaɓe na shekara ta 2010 da kuma kashi na 177 sashi na sa. Sakai magana kansu inji masana shari'a. Amma abin mamaki waɗannan sharuɗa da suka sa aka rusa wasu zaɓuɓɓukan kuma ‘yan hamayya ne suka shigar da ƙararrakin, kotun ɗaukar ƙara ta yanke hukuncin cewa banda fa a zaɓen jihar Taraba. To, wataƙila alƙalan waɗancan ƙananan kotuna ne suka kwata, ko kuma dai ita kotun ɗaukar ƙarar ce take da matsala, ko kuma mu ne ba mu fahimci dokokin ba inda alƙalan suka dosa, wannan sai Allah. Domin haka muka nemi fahimtar barista Bello Ibrahim Jahun na sashen koyon aikin shari'a a Jami'ar Habadu Bello da ke Zaria domin jin yadda ya kalli wannan hukunci na kotun ɗaukar ƙara.
To, a halin gaskiya ba mutum da ya isa ya ce kotun ɗaukar ƙara ba ta yi daidai ba a yanzu, a matsayinsa na mutum haka nan. Sai dai a matsayin karatu da ilimi, mutum yana iya dubawa ya ga sharɗin da dokokin da suke. Da yadda aka shirya dokokin tun da maganan da ake magana ba wai ana nufin wasu facts ko kuma wasu matakai na daban wanda suka shafi zaɓe ba ne ake magana. A'a, ana magana ne akan gundarin dokoki da suka shafi tsaye da takara, wanda kuma ba a jayayya akan cewon wannan jam'iyya bata gayyaci INEC zuwa wajen zaɓen ɗan takaranta ba, kuma ba a jayayya cewon amma wani waje aka je aka yi wannan, aka ce an yi wannan tsaida ɗan takara. To, a nan abin lura shi ne sashi na 177 ɗin nan shi ne ya fidda tare-tare da dukkan ɗan takara wanda ya gwamna dole ya cika su. Kenan idan abokin takara ya ga cewa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa an saba da shi, kuma yana iya ƙara a kan cewa wanda aka tsayar a wancan jam'iyya bai cancanci tsayawa ba. Haka, a dunkule za ka cewa ana magana cancantan tsayawa ne, amma in aka buɗe kafafun cancantan tsayawa za a gana da kafafun wajen biyar, sai ka ɗauko kafa ɗaya shi ne wannan sai ɗin. Ka buɗe shi ka ga cewa to ai lallai ɗan jam'iyya ne shi, amma jam'iyyar nan da take ta tsira shi akwai sharaɗi da jam'iyyar da hukumar zaɓe da dokokin zaɓe suka tsaya cewa ga yadda za a yi mutum ya zama an tantance shi, an kawo shi, an zaɓe shi tun a cikin gida, a kawo shi a yi sponsoring shi. Kenan abinda ake nufi shi ne cancantar tsayawa ya haɗa da yadda aka zaɓi mutum ya tsaya takara.
Shin barista, idan kotun ɗaukaka ƙarar nan ta ce ɗan wata jam'iyya bai da ‘yancin ya ƙalubalanci yadda jam'iyya ta fidda ɗan takararta, indai in ba jam'iyyar yake ba, me zai faru idan jam'iyya ta tsaye da mutumin da takardun karatunsa ba suka zamanto ba na gaskiya ba ne, ko kuma dai bai cika sharuɗɗan karatu ba a certificate da ya gabatar wa hukumar zaɓe, ‘yan jam'iyyarsa ne za su kai ƙara ko ‘ya’yan hamayya za su kai ƙara gaban kotu?
Waɗanda suke da hamayya suna iya kaiwa ƙara. Mufa su suka fi cancanta ma suka yi ƙara cewa ita jam'iyyar, ɗaya jam'iyyar adawa da kuke saɓani da ita ta shiga da ɗan takara wanda bai cancanta ɗaya ba sai da baya da karatu baya da ilimi. Shi yasa in ka ɗauki wancan hukunci wanda za a iya samun cewa kotuna daban-daban sun riga sun hukunta haka, kuma har da ita kotun da ta ba da wancan hukunci na baya sun aminta da irin wannan matsayi cewa mutumin da baya da cikakken ilimin da aka ce doka ta tsaida ana da ‘yanci a ƙalubalanci zaɓensa a matsayin cewa bai cancanci tsayawa ba. To, amma in ka dubi wannan sashe ɗin da ya nuna ilimi za ka ga cewa sashe ɗaya ne, da sayan sashe ne ya bayar da maganan dole ka zama ɗan jam'iyya kuma ka zama jam'iyya ta ɗauko ka, ta tsira ka. In ka ɗauke su duka guda biyu a matsayin sharuɗin da ake cikawa don a samu qualification na tsayawa, kenan ɗaya ɗan takara ma in aka dawo kan maganar sponsorship da membership na party da yadda za a yi, wato su waɗansu suna ganin abin kamar an tafi da nisa ne yadda ake yin a gudanar da primary election, yadda za a fitar cikin aspirant a cikin fitar candidate a yi nominating ɗin shi, babu yadda za a yi fitar ka cire su da buƙatuwar kowace jam'iyya ta bi ƙa'idar doka musamman sashi na 89 kafin ka yi wannan primary election da sanar da INEC. Domin yadda aka yi amfani da kalmomin shal-shal-shal ba na tilas-tilas-tilas.
Yawa tsakanin Aisha Alhassan da kuma shi gwamna Darius Iyasu, akwai inda wadda kuke gani zai samu galaba?
To, gaskiya wanda zai iya gaya maka haka na sai su sukan Supreme Court. Amma in ka zuba domin ne, domin akan duba, wai akan duba ainihin abin da ake magana a kansa bane, kamar yanzu muna magana akan cancantar tsayawa. aka lura kuma da yadda shi ne daukaka kara ya kai karan gaban ita Supreme Court duk irin abubuwan da ya rubuta a cikin gabatar da karan shi shin ya gabatar da jawabi bayyananne wanda ita court ta dauka kara za ta gani ta fahimci cewa lallai akwai tauye haƙƙi da aka yi mishi a baya domin yadda kake da kit mai kyau idan baka yi rubutun da ya dace da abubuwan da dokan da suka dace ba sai ka samu cewa kai da kanka ne ka farar da da daman da doka ta baka na gabatar da shari'a gabatar da kokenka a gaban kotun koli wanda kuma in ba wai an ga abubuwan da aka gabatar ba ne ba wanda zai ce maka ga yadda shari'a za ta iya fitowa ta zama daidai.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Ibrahim Abdulaziz da barista Bello Ibrahim Jahun da kuma Cuba Hero Diodone wadda ya daidai sautin shirin. Anan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
Nakasa
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 ba kasawa ba
yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen karanta labarai a babban gidan rediyo a Najeriya sannan kuma baya gani ko kadan
a lokacin da aka haife ni ina gani to bayan da na kai kamar shekara 6 zuwa 7 ne a duniya sai na samu lalura ta rashin gani
kai har malam Buryabo ya samu ta ƙasa gaba ɗaya a Najeriya kai primary kai secondary daga nan kuma fa
sai na tafi kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna wato Kaduna Polytechnic
bayan mutun yayi degree a Najeriya akwai abin da yake yi kai ina aka kai ka
jahar Akwa Ibom domin yi wa ƙasa hidima
daga nan ka ci burki da karatun ne koko
sai na je jami'ar Manchester kasar Ingila na yi master a digital communication
to aiki kuma fa
na fara aiki da nan gidan radio Nigeria Kaduna a shekara ta 2006
iyali fa
ina da aure da yara
turka shi lallai na kasa ba kasawa ba kasance da shirin na kasa ba kasawa ba a kowace rana Alhamis a shirinmu na karfe 8 wato shirin hantsi daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC wanda ni Usman Kabara zan dinga gabatarwa
na kasa
ba kasawa ba
kafin mu karkare ga Usman ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice
to a jiya talata shugaban kasar Chad Idris Deby yace zai tsaya takarar shugabancin kasar Karo na biyar a zaben da ke tafi a watan Afrilin shekarar nan ta 2016 inda ya alƙawarin dawo da iyakar wa'adin mulkin shugaban kasa in har ya ci zaben shi dai Mr Deby yayi kwatan wannan mulki ne a wani juyin mulkin soja a shekarar 1990 an kuma dakatar da maganar kundin tsarin mulki na maganar wa'adin shugaban kasa a shekarar 2005 Kungiyar kasa da kasa ta duniya game da shige da fitan yan gudun hijira sun ce an hakikance mutuwar wasu yan gudun hijira akalla guda 409 cikin waɗanda suke kokarin tsallake tekun Mediterranean zuwa Turai. Haka kuma ana kyautu zaton a yau Laraba majalisar dokokin Amurka za su rattaba hannu akan amincewa da gagarumin takunkumin da ake son kakabawa Koriya ta Arewa sakamakon harba makamin nukiliya da ta yi na gwaji. Jami'an ceto a kasar Jamus sun yi amfani ko suna amfani da jirage masu saukar angulu da jiragen ruwa don zakulo waɗanda suka samu matsala ko rauni suka kuma mutu wasunsu a cikin hatsarin da aka yi na fasinjojin jirgin ƙasa a kasar.
To dakta daga nan da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin a halin yanzu kuma a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Usman Ahmed Kabara da ya tana gabatarwa sai Cuba Hero Diodone wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Charles Hall. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.